sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da alod da kuma niya haka kuma na iya samun alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma suna uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu ne akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masarare assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku yau Laraba 26 ga watan Satumba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC ta da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abinda shirin namu ya kunsa mai rama ba mu kanun labarai.
To an ci gaba da babban taron majalisar dinkin duniya na shekara-shekara yau Laraba da jawabai daga shugabannin kasashe da yawa. Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe da daddan mai ra'ayin zakau akan Koriya ta Arewa yanzu ya ce zai gana da shugaba Kim Jong-un. Majalisar dinkin duniya ta yi gargadin cewa karuwar keta haƙoƙin bil'adama da kuma takurawa al'umma da danna haƙin siyasa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo na sa alama tambaya akan sahihancin zaben shugaban kasar da ake shirin yi.
Madalla kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji tattaunawar da wakilin mu dake zauren taron majalisar dinkin duniya da ministan shari'a akan batutuwa
da nan da wani lokaci akwai wani gwamnati da aka ce ya je yayi yunkurin marin alƙali a kotu wanda yake wannan yana yi maluli game da rashin ainihin rashin imani wanda ya shige ƴan Najeriya akan mu'amalar da ta dangance da kanta kotu a wannan lokaci.
A can Najeriya ko ma'aikatan ciniki da saka hannun jari ne suka buƙaci shugaba Muhammadu Buhari da ya sallami ministan ma'aikatar.
Mutumin nan koda ka same shi in ana maganar ma'aikata za ka ji ya ce maka a duk abin da za a yi in an ga dama a ji a samu shugaban kasa shi ya san ba zai bai.
To haka kuma muna da rahoto akan ziyarar da shugaban kamfanin haƙar ma'adanai na ƙasar Fari ya kai wa shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusuf Kana sai shirin himma ba ta garago wanda zan gabatar sai da duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ana ci gaba da babban taron majalisar dinkin duniya na shekara-shekara yau Laraba da jawabai daga shugabannin kasashe na Iraq, Yemen, Afghanistan, Cuba da Burtaniya. A yayin da kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya ya gana a gefen babban taron don tattaunawa akan wasu batutuwa ciki har da tasirin da Iran ke da shi a gabas ta tsakiya da kuma batutuwan da ke tattare da hana yaduwar muyagun makamai. Shugaban Amurka Donald Trump ne zai jagoranci taron wanda ya yi kira ga shugabannin duniya a lokacin da yake jawabi a zauren na majalisar dinkin duniya jiya Talata akan su maida gwamnatin Iran saniyar ware muddin ta ci gaba da take-takenta na tsokanar fada. Shugaba Trump ya faɗa a jiya Talata cewa Iran ba ta mutunta makwabtanta ko iyakokinsu ko 'yancin ɗiyaucin ƙasashe. Maimakon haka, shugabannin Iran na sace dukiyar kasar don su azarta kansu su kuma tada hankali a faɗin gabas ta tsakiya da kewaye. Shugaba Trump ya nanata cewa yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 ta dakatar da shirin makaman nukiliyar Iran da ya fidda Amurka daga cikinta. Babban nasara ce ga shugabannin Iran. Ya kuma ƙara yawan wato abin da ya ƙara yawan kasafin kuɗin sojojin ƙasar da kusan kashi 40 don su samar da kuɗin ayyukan ta'addanci da tada hankali da yin kashe-kashe a Syria da Yemen. Prime Minister ƙasar Japan Shinzo Abe da daddan mai ra'ayin riƙau akan Koriya ta Arewa yanzu ya ce zai gana da shugaban Koriya ta Arewa ɗan Kim Jong-un. A gaban babban zauren majalisar dinkin duniya Abe ya yi wannan furucin jiya Talata a birnin New York. Abe ya ce duk wani taron ƙoli da za a yi za a maida hankali ne akan warware takaddamar da aka kwashe sama da shekaru 20 ana yi akan sace-sacen 'yan ƙasar Japan da Koriya ta Arewa ta yi. Abe ya kuma ce wato babu wani shiri da aka yi a yanzu don taron ƙolin. Ya kuma yi kira ga Kim akan ya ba da haɗin kai don su gana. Ana ta raɗe-raɗin cewa ta yi wa Abe ya gana da Kim wanda rahotanni suka ce ya faɗa wa shugaban Amurka Donald Trump a lokacin taron ƙolin da suka yi a watan Yuni a Singapore cewa a shirye yake ya gana da abokin gabar Japan. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa karuwar keta haƙoƙin bil'adama da kuma takurawa al'umma da danna haƙƙin siyasa a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo na jefa alamar tambaya akan sahihancin zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi. Rahoton na Majalisar Dinkin Duniya ya nuna matakan muzanta haƙoƙin bil'adama da danna haƙoƙin jama'a na bayyana ra'ayi da gudanar da taro cikin lumana da aka yi masu tada hankali tun daga shekarar 2017. Watanni uku gabanin muhimmin zaben shugaban ƙasa da za a yi a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Ofishin Babban Kwamishinan Kula da Haƙoƙin Jama'a ya lura da cewa kashi 35 cikin 100 na karuwar saba haƙoƙin jama'a da aka alakanta da takaita haƙoƙin demokradiyya rabi ɗan sanda ne suka aikata. Shugaban hukumar fannin ayyuka da haɗin gwiwar fasaha Georgette Kanyo ta ce akan tilas an hana gudanar da zanga-zangar lumana. Ta kuma ce ana yi wa shugabannin jam'iyyun adawa da masu kare haƙoƙin jama'a da 'yan jarida da 'yan gwagwarmaya barazana da kuma tsorata su. Ta kuma lura cewa waɗannan muzancin da ake yi na faruwa ne saboda yanayin karuwar rashin hukunta masu aikata laifin. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Senatocin jam'iyyar Republican a Amurka sun dauki wata lauya daga jihar Arizona don ta yi wa matar da ke zargin wanda shugaban kasa ya bada sunansa a matsayin wanda zai cike gurbin alƙalin kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh da ta ce ya keta mata haddi tambayoyi. Wata sanarwa da ofishin shugaban kwamitin shari'a a Majalisar Dattawan Amurka Chuck Grassley ya fadda ta bayyana babban lawyer Rachel Mitchell a matsayin ƙwararriyar lauya wadda ta kwashe sama da shekaru 20 tana hukunta waɗanda suka aikata laifuffukan keta haddi. Ms. Mitchell ta yi aiki a ofishin attorney garin Maricopa a Phoenix a matsayin shugabar sashen kula da harkokin masu damuwa ta musamman da suka hada da laifuffukan keta haddi da rikicin iyali. 'Yan jam'iyyar Republican sun sha so su dauki mace da za ta yi wa Christine Blasey Ford tambayoyi matar da ke zargin Kavanaugh da keta mata haddi a lokacin da suke matasa. Dalilin kuwa shine dan kawas da yuwuwar san kai daga gungun mazan jam'iyyar Republican da ke cikin kwamitin binciken. Ci gaba da samun kwarewa kasar China a fannin yanar gizo babbar barazana ce mai muni ga Amurka da ta fi yunkurin da Rasha ta yi na yin katsalanda a zabukan Amurka, a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka yana mai gargadin cewa China na kan hanyar da za ta iya kaita ga mamaye kasashen duniya. Shugaban hukumar binciken asirin ƙasa na Amurka Dan Coats ya bayyana barazanar China a matsayin da gangan take yi, abinda aka tsara kuma mai wahalar ganewa, abinda kuma ya bata dama ta kaucewa irin sunan da Rasha ta yi waran morabuwar su.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke birnin Washington DC. To bari mu bude taskar rahoton namu da tattaunawar da Baba Yakubu Makeri wanda ke zauna Majalisar Dinkin Duniya da ministan Shari'a na Najeriya ga kuma tattaunawar.
Idan ka dibi mu'amalar ta dangaji shari'a ta huskar nasarorin da ake samu, ainihin zaka iya amincewa da ni cewa kwalliya ta biya kudin sabulu ta huskar abubuwan da suka dangance ainihin kotuna a Najeriya. Wato a halin da ake ciki an samu ƙarin imani na 'yan Najeriya ga abin da ya danganci ita kanta kotun. Damuwa wadda ta shiga kamin zuwa wannan gwamnati na ainihin na imani da cewa ka samu labari a wasu lokuta har an kai ga mizani na ainihin 'yan ƙara za su shiga su yi hito na hito da alƙalai a kotu. Na san a wani lokaci akwai wani gwamna da aka ce ya je ya yi yunkurin marin alkali a kotu wanda yake wannan yana yi manuni game da rashin ainihin rashin imani wanda ya shige 'yan Najeriya akan mu'amalar da ta danganci ita kanta kotu a wannan lokaci. Amma yau Allah da ikonsa za ka iske cewa shari'u ana yi, 'yan Najeriya suna amincewa da hukuncin kotu, gwamnati tana da'a ga umarnin kotu, 'yan Najeriya suna da'a ga umarni waɗanda kotu ta bayar. A wannan karo an waye gari ainihin kotuna sun ɗauki matakai na yanke hukunci akan ainihin ma'aikatan kaki irin soja da makamantansu waɗanda ake zargi sun yi sama da faɗi da duke al'umma. an dauki matakai na yanke hukunci akan ƴan siyasa na bangaren waɗanda ƴan jam'iyyar APC ne wanda ita ce gwamnatin da ke ci yanzu. An dauki matakai na yanke hukunci akan ƴan jam'iyyar wasu jam'iyyu irin su PDP da makamantansu waɗanda su ma ake zargin sun aikata laifi.
To sai da an fi cewa wato kotu ta fi sauri akan waɗanda ko kuma waɗanda ba ƴan jam'iyyar mai mulki bane.
Ban tsammanin wannan kyakkyawan hukunci bane, domin bisa la'akari da cewa kamar gwamnoni biyu da aka yanke ma hukunci a yayin APC ne, wanne gwamna ne aka yanke ma hukunci dan PDP. To kenan a cikin wannan yanayi ko ainihin an gaggauta yin hukunci ne kan ƴan jam'iyyar APC, domin ko gwamnoni tsofaffin gwamnonin da aka yanke ma hukunci waɗanda ke kurkuku a halin da ake ciki a ƴan jam'iyyar APC ne. Amma babu wata gaugawa da ta danganci makamancin wannan wanda an kai zuwa ga wasu ƴan wata jam'iyya. Amma ina ganin in zaka kyautata tambayar, abun mafi alashin shi ne an aikata laifi ko ba aikata ba. Saboda haka ba magana bace ta wai ɗan APC ko ɗan PDP, in daga sama ka faro in ka aikata laifi magana ita ce shin ka aikata laifin ko baka aikata ba. Saboda in za ka yi mu'amalar shari'a adalci, to adalcin da za ka yi mata shi ne ka diba ka gani cewa ainihin zargin nan da ake yi yana da asali ko kuwa.
To sai dai kuma abinda wato tsaron ma'aikatan shari'a musamman a ƙananan kotuna da ke yankunan karkara, har ma a bara an samu wasu da suka je suka tsare wato ma'aikaci ko kuma alƙaliyar magistrate court har suka mata duka saboda ba ta da mota ba abin da ta yi shari'a da ba so ba, ya batun kare lafiya da kuma sauran ma'aikatan ma abin da shari'a.
To idan ka lura a halin da yake ciki wannan gwamnati ta dauki matakai gagarumai. Daga cikin matakan da ta dauka kan abin da ya danganci inganta mu'amaloli na ma'aikatar shari'a, akwai ƙari ga budget din ainihin judiciary. Karo na farko wannan gwamnati karkashin shugabancin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta ainihin ba da approval na ƙarin naira biliyan 10 akan budget din da ya danganci ainihin ma'aikatar shari'a.
Ya san girma ya san yabo mu zo mun ga alƙali abu ya san
girma. To daga sai kuma babban birnin tarayyar Najeriya, inda ma'aikatan ciniki da saka hannun jari ne suka buƙaci shugaba Muhammadu Buhari da ya kori ministan wannan ma'aikata. Ga Hawa Umar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ƙungiyar manyan ma'aikatan ma'aikatar kasuwanci, masana'antu da zuba jari sun yi wata gagarumar zanga-zanga da ta dakatar da gudanar da aiki a ma'aikata, suna buƙatar a cire ministan su Okechukwu Enelema. Ma'aikatan dai na zargin ministan ne da rashin bin doka da oda, cin hanci da rashawa, rashin adalci da fifita 'yan lelan satin hawansa mulki a shekara ta 2015. Shugaban ƙungiyar ma'aikatan Okonkwo Umuya ya zargin ministan da kashe sashen kasuwanci na ma'aikatar da mayar da ma'aikatan masu zaman kashe wando. Nan take kungiyar haɗin kan ƴan kwadago ULC ta ce tana sane da zanga-zangar. Nasiru Kabir shine kakakin kungiyar.
Mun rubuta kisa har kashi uku akan wannan ministan. Abin da ya babu mamaki a takaice dai sai muka gane cewa ita fadin shugaban kasa tana da hannu ko in ce tana da hannaye akan duk abin da yake faruwa wannan wato ministan. Mutumin nan ko da ka same shi in ana maganar ma'aikata za ka ji ya ce maka duk abin da za a yi in an ga dama a ji a samu shugaban kasa shi ya san ba zai bari ba. Aka je kuɗaɗen da ya kamata na ma'aikata na personnel cost da ya kamata albashi da sauransu mutumin hali ya je yana taɓawa ana maganar ana biyan wannan banki, kuma duk cin mutunci na ma'aikaci in fact bai ɗau ma'aikaci a wajen shi a bakin komai ba. Duk abin da ma'aikaci ya yi na zo gaban shi gani yake yi abin fa da shi ya zantar kawai wannan ministry kai kanka a matsayin director sun sa ba idan suka nemi sa ba wallahi ta kama su dubi.
Jami'in kula da kungiyoyi na kungiyar kwadago NLC Nuhu Toro ya ce su ma ba za su kyale zargin cin hanci ya tafi ba tare da daukar wani mataki ba.
Kungiyar kwadago tana da haƙƙi na yaƙi da cin hanci da rashawa. Mun yi zanga-zanga na marawa kungiyar ELCC baya akan su ƙara ƙaimi akan tabbatar da cewa an daina sata, an daina kwasan kuɗi da dukiyar talakawa da ya kamata a gina makarantu, da ya kamata a gina asibitoci, a tabbatar akwai magunguna, da ya kamata a tabbatar da cewa talakawa sun samu walwala. An daina a wurin kuɗin ana tafiya da su wani soso raje ko ana sace su. Saboda haka haƙƙinmu ne a matsayin ƴan ƙasa, a matsayin ƙungiya da take buƙatar Najeriya ta samu ci gaba mu tabbatar da cewa mun mara wa kowane ma'aikatan gwamnati da suke yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya mara musu baya a tabbatar da cewa an ci gaba da yajin nan an ci gaba da aikin nan kuma an kalubalanci cin hanci da rashawa a Najeriya insha Allah
zuwa hada wannan rahoto minista ko ma'aikatar ba ta fitar da wata sanarwa ba wanda hakan ya zo a daidai lokacin da duka kungiyoyin kwadago ke shirin fadawa yajin aiki Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Hawwa daga Abuja sai jamhuriyar Niger inda shugaban kamfanin da ake kira Ariva mai hakar ma'adanai na kasar Faransa ya kai ziyara ga shugaban kasar jamhuriyar Niger Muhammadu Yusuf ga sulumin mun bar mu da karin bayani a cikin wannan rahoton
Un grand honneur d'être reçu par le président Issoufou et le président de la République. Nous avons pu évoquer des sujets d'intérêt commun.
Yake bayani wa manema labarai jum kadan bayan ganawarsa da shugaban kasar Niger shugaban kamfanin Orano wato tsohon Ariva Philippe Knoche. Ya bayyana cewa sun tantauna akan batutuwan da suka shafi hulɗar bangarorin biyu wacce ta ta'allaka akan ayyukan hakar kafar Iranium kuma a cewar sa kamfanin ya samu lambar yabo akan maganar kare muhalli a yankin Agadez abinda shugaban kungiyar Green Hajiya Ramatu Soli ke kallon sa tamkar wata almara
a kasar Agadez duk wanda aka ce an ba Ariva ko Orano take an ba ta wani abun yabo akan muhalli dariya ma za a musu saboda kore da ke can bata dai kare ba dattin da aka tara shekara da shekaru yana tanjirge ba a kwashe shi ba ba a turbide shi ba ba a gyara shi ba ba a gwada muna wata hanya inda aka ce gashi yanda za a yi da shi ba wannan rishin itace da akwai a kasar Arlit wannan rishin ruwa da ya dami mutane har yanzu akwai shi ci gaba kadai ne yake to a ina suka samu wani yabo
bayan birnin Yamai shugaban kamfanin Orano ya ziyarci wuraren da kasar Faransa ke hakar Iranium a karkarar Arlit sauraka masu kare haƙƙin jama'a ke cewa
da naso da a ce ya doki mota tsakanin Agadez zuwa Arlit kawai ya ga wahalar da mutane suke ciki wahalar ruwa da mutane Arlit suke gani ya kamata a ce yanzu da ya tahi eh lalle na tabbata ba zai sha ruwan Arlit ba mai ya dan jewa ya cikin gari ya ga yanda mata suke wahalar doka ruwa yanda suke jeri tsakan dare bakin pompuna kai suke samu ruwa kuma yanda ruwan su da kansu suke da datti a cikin su ko bai sha ba ya doka ya tai da su a gwada dan ya samu ya tabbata da cewa ba ƙarya bane ake yi
faduwar darajar karfin Iranium a kasuwannin duniya ta haddasa kurar ma'aikata da dama daga aiki a rassan Orano da ke Niger wato Somaliya da Cominac sai dai a ra'ayin shugaban kungiyar Alternative Espacito Musa Cangari girman matsalar bai kai mizanin da za a dauki irin wannan mataki ba
na Ariva an ba su komi an ba su hanya sun kore ma'aikata suna gurbata muhalli suna duk abubuwa amma bai hana ba su zo suna kariya kuma an dauka ma kamar ita Ariva ita take taimakon mu har ana cewa ma ai tausayin mu ne ma take shi Ariva da take sayan ma wai karhe Iranium daga gare mu da
shugaban kamfanin Orano ko kuma tsohon Ariva Philippe Knoche ya ce an dan fara samun tashin farashin Iranium a kasuwannin duniya yayin da batun nukiliya ke ci gaba da haddasa muhawara saboda dalilai masu nasaba da dumamar yanayi sannan ya bayyana aniyarsa ta karfafa tallafi domin bunƙasa ayyukan noman rani daidai da alƙawalin da suka yi wa jama'ar yankin Agadez musamman a fadamar Irazair Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe 11 na safe da minti 19 ga kuma shirin da zan gabatar na himma ba ta garago
himma ba ta garago
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masaruwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa yau ko bakon namu na yau mazauni birnin London ne na ƙasar Burtaniya kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa
mai magana shine Abdulrahman dan Idi Kotoko a kuma shi Ghana wanda yake da zama a England
to Abdulrahman tun yaushe kaje England
zuwa na England na shiga England tun 2000 December yau sai shekara 18 kenan.
Kin rika shi. Abdurrahman ko san mu ce ya zama dan Ingila kenan.
To, haka dai za a ce amma kusan in ce nafi son gida kan Ingila.
To, tunda Abdurrahman ya shiga Ingila wace sana'a yake ko kuma wani irin aiki yake?
To, aiki dai da nake yi dai ina nan din na kwadago ne. Kusan company nake aiki.
Wani irin kwadago kuma wani irin company?
Eh, kamfanin mu muke service cikin jirage, gyare-gyaren dai cikin jirage da ke tafiya nan nisa.
To, in ka ce jirgi ka bamu cikin duhu, na sama ko na ruwa ko na ƙasa?
Jirgin ƙasa.
To, wani su irin gyare-gyare, kuma jirgin na cikin gari ne ko ko har masu zuwa waje?
Na cikin gari da masu zuwa. Ba dai mai zuwa dai wajen Ingilan dai daga airport dai Gatwick airport zuwa cikin gari nan muke aiki.
Kanikanci gyara shi in ya ɓaci ko ko dai a ciki share-share da sauransu?
Share-share da sauransu dai shi muke yi, kuma wani customer na neman taimako da sauransu muke taimaka mishi. Tambaya inda zai je da inda zai sauka duka dai muke yin wannan.
To, tun yanzu Abdurrahman ya fara wannan aiki ko tun san da ya shigo ne?
A'a, ba san da na shigo bane. Na fara wannan aiki dai yau zuwa shekara 9 kenan da na fara.
To, shekarun baya me kake yi?
Shekarun baya dai na fara dai da share-share ne.
A ina?
Na yi aiki cikin London Underground Station, san da na shigo garin nan a 2000, December 2000, aikin da na soma kenan. To, na yi wannan kusan shekara 7. To, rikici dai na yau da kullum batun takardar zama ya zo na daina wannan aiki.
Ban gane batun takardar zama ba, kamar yana takardar zama ba ka da takardu?
Sannan wannan lokacin ba ban da takardu.
Amma yanzu ka samu?
A, yanzu dai alhamdulillah an samu.
To, shi yasa ka canza aiki kenan ko ko daman dai kana son ka canza?
Turan da aka ce mini ga takarda. Ba zan iya komawa ainihin sufin aikin da nake yi ba, domin kamin samu takarda na zo ina aiki da takardan wani, ina aiki daga Sainsbury's supermarket, muna sai da kaya da sauransu. To, aikin akwai wahala. Sanda na samu takarda kuma ba zan iya komawa in ce musu ga sunana ga takarda na kuma ba, domin an tun san ni da wancan suna, an san ni ke ni wannan mai suna wani. To, da na samu sabon takarda sai na ga a mafi alheri da gwamnati wani gara nawa. To, sai na je yawon neman aiki. Cikin yardan Allah kuma da na je na samu wannan aikin da nake yi, sai na ga ya zo mini sauki da lokacina da kan da nake bukata, lokacin da zan samu kula da yaya da sauransu.
Samun aiki a lokacin baya da wahala ne in kana takardu a nan Ingila?
Samun aiki yana da wahala. Wahala dai na da wahala, amma ka san kowa da rabon shi.
Kwarai.
Domin kusan in ce wasu sun samu takarda wannan lokacin nan sun yi kusan wata 6 wata 5 suna neman aiki. Amma cikin yardan Allah da na tashi neman aiki ban zauna ba. In da taso Sainsbury's da safe sai doki jakkana na dinga yawo shiga inda na san kamfani yana nan ana neman aiki nan nake yawo neman aiki. Ce in ce bai dauke ni tsawon sati 2 ba na yi katari da wannan aiki da nake yi.
Na yanzu?
Na yanzu, eh. Bai dauke ni sati 2 ba dan tashi neman aikin. Kuma na samu aiki ma wasu na mamaki, to ya aka yi ni na samu da zuwa? Na ce, to, lamarin Allah shi ba kan da bai zuwa ma bawan shi.
Amma ka ce a daɗe har wata 6. Wata 6 daɗewa ne in ka kwatanta da abin da ka baro gida a Afirka, musamman Ghana, ko Ghana ba wahalar samun aiki idan aka kwatanta da sauran kasashen Afirka?
Eh, Ghana akwai, kamar akwai wahalar samun aiki kwarai kusan kowane kasa ne inda kusan Afirka. Don yanzu sai in ce Afirka, mu ce travelism ya zo mana Afirka, sai ka san wani tukuna ka samu aiki. To, yanzu kusan mu ce ma wannan abun ana son a zo mana da shi na Ingilan. In ka san wani, to ka samu aiki. In baka san me shi ba, to ka ji ma kana wahala.
To, kai ka san wani ne san da ka samu wannan aikin da kake yi yanzu?
Wallahi ban san kowa ba.
Sai Allah?
Wallahi sai Allah, ba wanda na sani. don ban zauna sai an hada ni da wani ya kai ni ba ni da kaina na tashi na dinga yawo Allah ya sa nayi katari da wanda nake yin nan na samu aikin
kash Abdulrahman lokaci ya daga mun hannu a cikin shiri na gaba ka ci gaba da muna wannan bayanin masaro a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawa da bakon namu Abdulrahman dan Idi Kotoko na kasar Ghana wanda ke zaune a birnin London Schedule Liberation da sai da sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
ba shakka a tarbe mu a sati na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana
wasiƙar mu ta farko a yau ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa amincewa da zaben fidda gwani kato bayan kato na ƴan takarar gwamnatin jihar Zamfara hakan yayi daidai karkashin jam'iyyar APC Allah ya sa hakan ya zama alheri ga al'ummar jihar ta Zamfara Allahumma amin sako daga ƴan baban Yusra Gusau jihar Zamfara tarayyar Najeriya wasika ta gaba kuwa ta ce yunkurin tafiya yajin aiki da ma'aikatan Najeriya ke shirin yi da zummar sai gwamnati ta kara musu albashi hakan ba zai haifar wa kasar da mai ido ba da fatar kungiyar kwadugo da gwamnati za su gaggauta zama teburin sulhu domin fahimtar juna sako daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wasika ta gaba kuwa ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bani dama ne kira ga mahukunta da suka cafke dogarin uwar gidan Muhammadu Buhari Hajiya Aisha Buhari da su yi binciken kwakwaf akan zargin da ake yi masa na yin zambar kudade ga uwar gidan tasa gudun hukunta wanda bai ji ba bai gani ba sako daga Aminu Kano Maida Garko
to mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kai ce
an ci gaba da babban taron majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara yau Laraba da jawabai daga shugabannin ƙasashen Iraq, Yemen, Afghanistan, Cuba da Burtaniya a inda kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya gana a gefen babban taron don tattaunawa akan wasu batutuwa ciki har da tasirin da Iran ke da shi a gabas ta tsakiya da kuma batutuwan da ke tattare da hana yaduwar miyagun makamai Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe da daddan mai ra'ayin rakau akan Korea ta Arewa yanzu ya ce zai gana da shugaban Korea ta Arewa din Kim Jong-un a gaban babban zauren majalisar dinkin duniya Abe yayi wannan furucin jiya Talata a birnin New York Abe ya ce duk wani taron kole da za a yi za a maida hankali ne akan warware takardamar da aka kwashe sama da shekaru 20 ana yi akan sace-sacen ƴan kasar Japan da Korea ta Arewa ta yi Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa karuwar keta haƙoƙin bil'adama da kuma takurawa al'umma da danna haƙƙin siyasa a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo na jefa alamar tambaya akan sahihancin zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa amma an jima muna son ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda batun yajin aiki ya kici ya kicin yewa me kuke ganin ya kamata ya kan wannan al'amari? Yanzu Amadu kuwa da kuwa nan sashen Hausa musamman ita Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da shirin Schedule Liberation da ta bada umarni da engineer mu Skips. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron sashen Hausa domin ko ga Daula Salim nan ta shirya tsaf da madugun yau da gobe Usman Ahmed Kabara domin gabatar da wannan shiri. Ai sauraro lafiya.